kai tsaye akan tambayoyi saboda ganin karancin lokaci. Na'am, mai tambayan farko na cewa yani wace hanya ce mafi kyau na soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam?
Wannan tambaya ce mai kyau kware da gaske. Babbar hanya mai kyau ta san annabi shine bin abin da ya bada umarni a yi. Duk abin da ka san annabi ya bada umarni a yi, to kai kokari kai aiki da shi daidai gwargwado, kar ka saba masa. Al-Qadi Iyad ya fada a cikin Ash-Shafa, alamatu muhabbati ittiba'u athari sunnatihi, alamar ana san annabi da gaske, duk abin da annabi ya ce ayi ayi. Ya ce ai sallah ka je kai sallah, ya ce a karanta Qur'ani ka ringa karanta, ya ce a daina ƙarya ka daina, a daina sata ka daina, ya ce a saka hijabi in za a fita ki saka hijabi, ya ce ai aure ki aure, ya ce ai ladabi a aure ki ladabi a aure. Son annabi na gaske shine biyayya da da'a a gare shi. Son annabi na ƙarya mutum ya faɗa a baki ko yayi waka ko yayi kiɗa ya ce shi masoyin annabi ne, amma a aikace a ga baya son annabi, baya aiki da abin da annabi ya zo da shi, wannan kan son annabi ne na ƙarya. Allah gane da mu
insha Allah. Na ba kasa 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 ta kasa ne ta masha Allah. Tambaya ta gaba, wannan mai tambaya na cewa yana so malam ya dan yi nasiha akan neman ilimi.
Jama'a, yana cikin abubuwa masu muhimmanci, babu lokaci ne gaskiya, suna cikin abin da su ne magana, amma dai abin da ta ƙarshe da zan gaya muku a takaice, ku nemi ilimi in kuna son ku samu ƴanci. Kuma ilimin nan guda biyu, da ilimin addini da ilimin zamani. Mu a da'awarmu duk inda muke muna cewa ƴaƴanmu da mabiyanmu su yi karatun addini, su yi karatun zamani. Bokon nan a yi shi da gaske sai an ƙure masa maleji. Siyasa, musulmi ku shiga siyasa, ku samar wa al'ummarku da jama'arku ƴanci. Abinda ake na kurakurai ku yi ƙoƙarin ku gyara abinda za ku iya gyarawa. Kasuwanci, musulmi in kuna son ɗaukaka, ku je ku yi kasuwa, ku yi noma, ku yi kiwo, duk abinda ake na neman arziki kada ku yi baya. Idan kuka zauna a baya, za fa a gudanar da rayuwar babu ku. Ilimi kuma shine ɗaukaka, ilimi shine ci gaba. Duniya yanzu idan mutum yana da ilimi, daga nan garin ainihin wato wannan gari walla Balmayo za a zo a ɗauki mai ilimi a kai shi Amerika ya aiki, daga nan garin Balmayo za a iya ɗaukar mai ilimi a kai shi Saudiya ya aiki. Yaya za ku bar ƴaƴanku ba su je makaranta ba? Idan ɗanku yana da ilimin addini, duk duniya ba inda ba zai je magana ba, ba inda ba zai je shugabanci ba. Yau idan ba ku je ku karanta ilimin addini ba, ina limamanku? In sun mutu, wa zai rike masallaci? Wa zai muku sallar Idi? Wa zai muku jagoranci? Wa zai rike laspika ya ce jama'a ji tsoron Allah? Yaya yara za su je su tare gaba ɗaya akan filin ƙwallo da guje-guje da shaye-shaye da tsince-tsince da ƙwaya, sun ki su je makaranta? Wallahi wannan masifa ne. Kuma nan da shekaru 10, 20, 30 za mu yi kuka, za mu zubar da hawaye matuƙar, ba mu sa ƴaƴanmu suka je makaranta ba. Ku je ku yi karatu, ku yi ilimi, kar ku zauna a haka.
Na'am. Mai tambaya na gaba na cewa abinda ne na fahimta a ciki yana magana ne akan jan hankali akan lafazi na kiran sallah. Ya nuna kaman su kalma ta Allahu Akbar, ya nuna cewa ana cewa Akibaru da shauransu. To naga tambayan nan ta maimaitu.
Idan har akwai lafazin da ya kamata a mutunta shi a faɗe shi daidai, shi ne lafazin sunan Allah. Allahu Akbar shi ne. Idan mutum ya ce Allahu Aki, to ya canja ma'anar, kuma ba sunan Allah ya kira ba. Ba mamaki wani lokacin kai ne za ka ji kamar haka aka faɗa, kuma amma watakila wanda yake faɗan shi bai san yana yin kuskuren ba, sai a ba hanya ta ilimi da ilmantarwa, sai a faɗakar da shi, a nuna masa. Addinin musulunci ba na kowa ba ne, na Allah ne. Wanda ya yi daidai zai samu lada, wanda ya kuskure kuma sai a nuna masa kuskurensa don kada ya samu alhaki. Kuma ba abu ne da za a je ana yi a gefe ana faɗa ana faɗa ba, namu ne gaba ɗaya, addinin namu ne. Da haka idan mutum bai iya ba sai ya koya, wanda bai koya ba sai a samu malami ya koya masa, kuma idan mutum ya yi kuskure sai a gyara masa. Yanzu dinnan ina cikin fassara aya, yanzu nan ina sauri na tsallake wata kalma a aya ban faɗa ba, sai liman ya tunatar da ni, sai malam na kusa da ni, sai ya jefo min kalmar, sai na ji dadi saboda yana shiga duniya. Kar wani ya ce ban iya karanta ayar ba, ma ba daidai na fada ba, ya dora mun. Kaga duk wanda ya nuna maka kuskuren ka masoyinka ne. To amma abin da yake damun mu shine anan ba ma so in mun yi laifi a ce mun yi laifi, kuma shi wannan abu na ilimi ne na karatu, wanda ya iya ya iya, wanda bai iya ba kuma ya je makaranta ya koya. Amma dai lalle sunan Allah ya cancanta a girmama shi, kuma a faɗe shi daidai, wallahu alam.
Na'am, masha Allah, barakallahu fi. A wannan mai tambaya na son a dan yi masa bayani akan ma'anar fawailul lil musallin.
Abin da ake nufi da kalmar wailu, wani kwari ne a cikin jahannama, rami ne, wuta ne a jahannama, wani gida ne da ake sanya wasu. To kuma sai aka ce masu sallah, kamar ya masu sallah, alladhina hum an salatihim sahuna, alladhina hum yuraquna wa yamnauna almaquna. Wadannan mutanen guda uku masu sifa uku su suke shiga cikin wannan kwari a jahannama, sunan sa wailu. Wailul lil mutaffifina, wannan kwarin dai shine ake jefawa, ake jefa ɗan kasuwa masu tauye mudu, wanda baya cika kwanon shinkafa, wanda baya cika kwalban lemo, kwalban ruwa, wanda baya cika kwanon wake, wanda yake tauyewa, mai fura iska in zai kulle siga da omo a cikin leda, dan algushi wanda baya cikawa, shi ma yana cikin wailu. Al-musallina ba ana nufin masu sallah kadai ba, masu rakkana a sallah, suna yin sallah ba san suna yi ba, wanda suke yi ba daidai ba. Abu na biyu, wanda duk zai yi abu yake yin riya, abin da ake yi dan Allah, kai kuma ka zo kana yi dan mutane su yaba, kana cikin wannan wutar. Da haka ake so duk abin da mutum zai yi yayi Allah, yayi dan Allah. Za ka taimaki wani, ka taimake shi dan Allah kawai, ba wai ka taimake shi ka zage shi, ka taimake shi ka wulakanta shi, ko ka taimake shi dan wani ya ce, don wani ya ce ka taimake shi ba. Wa yamna'una al-ma'una, su ne waɗanda suke hana taimako, wanda duk yake da hali aka nemi taimako ya ƙi ya bayar, yana cikin wailu. Kenan kaga sifofi ne na mutane guda uku wanda suke aikata waɗannan munanan abubuwa, su ne za su shiga cikin ainihin wannan wailu ɗin. Kenan wailun ana nufin wani rami ne, wani kwari ne a cikin wutar jahannama, wallahu a'lam.
A wannan mai tambaya na so wai dan Allah malam a dan yi ja hankalin maza masu wato rashin kula da sha'anin aure.
Wannan abu ne da yawa duk lokacin an tambaye mu a Duwala, an tambaye mu a Yawunde, an tambaye mu a Balmayo. Balmayo,
eh Balmayo.
To alamu ne yana nuna akar makalla mu mazan nan suna bukatar wazi na kasa baki daya akan kulawa da mata ke. Kaga duk maza ba wanda ya kabbara, amma can ne suka yi. Saboda gashi azaba, kuna musu azaba lamba daya. Ai ni daga ganin matan nan na san masu hakuri ne wallahi.
Allah.
Alamunku yana nuna cewa kuna da hakuri. Ku ci gaba da hakuri, ku kai zuciya nesa. Na sani maza a wannan zamani sai dai addu'a kawai. Amma ya kamata maza ku sani cewa aure amana ne. Duk wanda ya auro yar wani ya sani fa akwai hisabi da lissafi da shi da ita a gaban Allah ranar kiyama. Ka bata ci, ka bata sha, ka bata wurin zama. Manzala ce at'imuhum mimma tat'imun ko tat'amun, ku basu daga cikin abin da kuke ci. Waksuhum mimma taksun ko tuksun, ku tufatar da su da suturar da kuke, ku musu sutura. Qur'ani yace askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, ku zaunar da matanku inda kuka zauna, abinda Allah ya kore muku. Wala tudarruhunna, ku daina cutar da mata waɗannan, ku daina cutar su, inji Qur'ani. Litudayyiqu alaihinna, ku kuntata musu. Allah yace kada ku kuntata musu. Manzo Allah yace ƴan uwanku ne Allah ya ba ku su taimaka muku. Matarka ta maka abinci da safe, ta maka da rana, ta maka da daddare, ta kula maka da ƴaƴanka. Yanzu ku duba matsaloli na ƙananan yara, fitina ta ƙananan yara, rikici na ƙananan yara, duk matan mu suke kulawa. Mace duk ta kama maka wannan, sannan ka zo da bukatarka ta sha'awar ɗan adam, ka neme ta, ka samu biyan bukata, kuma Allah ya baka lada, kuma ta maka da'a, ka yadda ta yadda kai ta maka da'a kan ka. Sannan kuma idan ka zo ka zage ta, ka zage ubanta, ka zage iyayenta. Duka, akwai mazan da suke dukan mata. duka fa kashi zai zo yana dukanta wannan ba daidai bane wallahi zalunci ne da masu bari da yunwa manzo Allah ya ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya dauki hannu ya daki matarsa kuma da daddare ya zo ya neme ta baka da kunya kai baka jin kunya dan me zaka dake ta yarka ce ko an ce maka baiwa ne ba daidai bane kuskure ne da bari da yunwa da wulakantawa da matsantawa da takurawa wani shi kulli yana cikin yalwa in yaje cikin abokane ya ta dariya ha ha in yazo gida kuna zazzare ido wai an yi magana wai kai wa zai yadda a raina shi a gida yau a duniya akwai wanda ya kamata ya raina kamar da matarka dan raina hankali mu za ka raina hankali wai 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 za a raina ka ai duk wanda baya so a raina shi ai kai ya aure ai ai tunda ka riga kai aure zancen ka ya kare in banda darajar musulunci da kulawa da dokar Allah ba har namiji ma ya kamata ya zo bude baki wai ya ce wai a gidansa wai shi ba kula matarsa wallahi akramakallah kwanan nan wata mata ta rubuta wata takarda ni ban sani ba ko ka karanta mana tambayar nan cewa wallahi miji na mun yi shekaru ba ma magana da shi in an zo gida wai in mace tana da bukata wai hede ta rubuta a takarda
subhanallah ta rubuta
shi kurma ne a gida kurma ka san kurma ko din kim baya magana amma in ya je wa bokaninsu su yi ta hira suna taba amma kar ka manta ba wannan mutumin kuma in dare yayi bukaci matar sai danna mata kararrawa ma'ana ki zo ina bukata wannan rashin kunyan har da ne yayi kama wulakanci to zartarwa kana haihuwan yaya mata ai ba ga sun una gani ba duk wanda ya wulakanta yar wani wallahi sai ya wulakanta yarsa ka sai wa yarka wulakanci ga can wani ya turbana fuska tunda na fara magana yayi haka yaki ya daga kai bari in tsaya kar ya tashi ya bar gurin nan
aiwa malam wannan na magana akan cewa yaya za a rayu da makwabci zama da makwabci wanda yake munafiki
to na farko dai sai an tabbatar da wani munafikin ne a tabbatar ce mu munafiki ne abu na farko akwai hanyoyin zama da shi kamar haka ai annabi ya zauna da kafiri ma ba munafiki ba kuma annabi ya zauna da munafikan ma Abdullahi dan Ubay dan Salulu ai shugaban munafikai ne annabi ya san munafiki ne na farko abinda zaka yi kai ka kyautata mai mu'amala ka san yana munafirtarka amma kai masa mu'amala mai kyau ka kunyata shi wani na san me kake min amma ni ina nufin ka da alkhairi ne bana nufin ka da sharri abu na biyu ka kyautata masa in bai da lafiya je ka gaishe shi in dan sa bai da lafiya taimaka masa idan ya gayyaci da na'iza ka je idan abun farin ciki ya same shi je kai masa murna ka fa san munafiki ne ba abin da yake karya munafiki abokin zama irin yaga kana kyautata masa daga ƙarshe zai zo ce kai ni dai ya kamata in daina yau malamin munafurci saboda duk abin da zan masa in fusata shi bai fusata ba kaga ka ci riba da shi ya ribata da kai to ya zaka yi da shi me amfanin kai fada da shi gidansa ne gidanka ne shi ya sai fili ya gina kai ma kai ka siya kai gina baka da takardar da zaka kore shi a gwamnati baka isa ka ce ya bar wurin ba kai kuma ka tashi daga unguwar da kake so ya addabe ka ya zama maka bala'i fadan da yafi karfin ka ba yake mai shi wasa ba wallahi ko ba zaka amsa ba zan ce assalamu alaikum shikenan ka huta amma duk wanda ya dauki gaba saboda makocinsa munafiki ne shi ma yana gaba za ku yi ta zaman wahala ne duk tsiyarsa bai sai zo rufa ka da duka ba kuma duk munafircin da ya maka sai ka kauce abu na uku ka dage da addu'a akan sa ya ubangiji abinda wani yake kullawa kaina Allah Allah ka shiryar da shi ya daina daya kenan Allah in ba mai daina bane Allah ka maida masa makircin sa kansa ya Allah kada ka nuna wa wani bakin cikin da yake so ya gani akai ne Allah kanka nuna masa Allah ina neman taimakonka akan dan uwana makocina da baya so na yana mun munafurci ya Allah ka sa ya ganni ina tafiya ka sa ya ganni ina rayuwa Allah duk abin da ya shirya mun na bala'i Allah ka kare ni da karewarka wallahi Allah zai kare ka
na'am wannan na tambaya haƙƙin makwabci
manzo Allah yake cewa mazala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrizuhu ana kiran sallah
Thank you.
Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana cewa ina muku wasiya da makocinku su sabai suka ce sai da Annabi ka saura ka dan yace makoci ma zai ci gado yanzu duk wanda aka ce zai iya cin gadon ka ai yana da haƙƙi akan ka makoci ko musulmi ne ko ba musulmi ba yana da kyau a kula da haƙƙinsa kuma ya muka mata mutane ku sani cewa daga cikin wanda Allah zai tambaye ka akan sa ran tashin kiyama akwai makoci dan haka ku kyautata makotan ku zauna lafiya da su na fada ko musulmi ko ba musulmi ba ku zauna lafiya da su ku nuna musu hali na ƙwarai
na'am na'am wannan na tambaya cewa menene hukuncin masu gaba ba sa magana
haramun ne kiyayya da gaba a tsakani ba dabi'ar musulmi bane kuma ya kamata su tuna da mutuwa kar su kuskura su mutu ba sa magana da juna ya zo a hadisi sahihi cewa Allah tabaraka wa ta'ala yakan turo gafara yace a yafe wa mutane amma sai ya ce wa mala'iku duk wanda kuka tarar da shi yana gaba da dan uwansa kakku yafe masa sai in sun shirya sun sulhunta rahamar Allah da yake saukarwa yafiya da ubangiji yake saukarwa Allah yace wa annabi mala'iku su fada anziru hadaini hatta yastaliha ku kyale su kakku yi musu gafara kakku ba su rahama kakku ba su jin kai sai sun sulhunta sun gyara a tsakaninsu kar wata ta zauna ba ta magana da kishiyarta ko ta zama ba ta magana da mijinta ko ba ta magana da uwar miji ko baya magana da makocinsa ko abokinsa haramun ne gaba Allah bai yarda da shi ba na'am
a wannan na tambaya cewa wa'ensu zunubai ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi tsoro wa al'ummarsa
akwai littafi guda da Imam Zahabi yayi mai suna Al-Kaba'ir littafi ne guda gaba ɗaya zunubai ne munanan zunubai da Annabi ya tsoratar kuma duk wanda ya aikata wannan zai shiga wuta akwai ƙarya, akwai sihiri tsafi, akwai sammu, akwai zina, akwai luwadi, akwai saba wa miji, akwai cutar da mata, akwai shan giya, akwai cin riba. Waɗannan duk su ne zunubai, suna nan a cikin littafin Al-Kaba'ir. A koma a binciki malamai ko a nemi littafin a karanta, duk zunubi ne da ɗaya daga cikin waɗannan idan ka aikata sai Allah ya kona ka.
Washin za iya cin abinci a ƙarya ɗaya da wanda yake ba musulmi ba?
Ƙwarai da gaske, ko Annabi ya ci abinci da wanda ba musulmi ba, yanayi yakan iya sa ka ci abinci da wanda ba musulmi ba. Yanayi yana sa ka ci abinci da wanda ba musulmi ba, musamman idan za ka yi da'awa gare shi. Amma kyanta wala yakul ta'amaka illa taqi, hadisi ne, Annabi ya ce kar wanda zai ci abincinka tare da kai sai mai taqwa. To amma yanayi yakan iya sa dan jawo hankalinsa, dan mu tattauna, dan ya shiga jikina, dan ya ga kar ina kya masa ni burina ya bar wannan addinin nasu ya dawo addinina. Wannan haka yake, Allah gane da.
Na'am, wannan na cewa me yasa muna sallah amma kuma matsaloli suna yi mana yawa, al'amura na rikice mana?
Sallace muna yin ta da kurakurai da laifuffuka da yawa. Da a ce musulmi sun kula da sallah kamar yadda Annabi ya ce a kula da ita, da za ta zama tana mana aiki kamar yadda Qur'ani ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Yanzu ka duba fa, sallah ne mutum zai zo yi, malam zai gama sallah in ya idar bai san wace sura ya karanta ba. Mutum ya zo yana sallah yana tunanin kasuwa, yana sallah yana tunanin gonarsa, yana sallah yana tunanin mijinta, ana sallah ana wasa a cikin sallah, babu khushu'i a cikin sallah. Sallar ba a yin ta cikin nutsuwa, limamai sun lalace sai gaggawa a sallah, sai ta bata mutane sallah, limamai yanzu so suke su yi sallah a yabe su, wai mutum ya zo ya yi a gaggauce a gaggauce a ɗimauce, me ina za ka ji? Ba daidai ba ne, shi yasa za mu yi ta sallar ba ma samun biyan bukata. Amma Allah gaskiya ne, shari'a gaskiya ne, addu'a gaskiya ne, Qur'ani gaskiya ne, duk wanda ya ga yana sallah kuma yana har yanzu bai gushe ba, yana cikin matsaloli irin wannan da ake ta ambata, to yaje ya duba sallarsa, akwai matsala a cikin sallarsa, Allah ya ganar da mu.
Wannan na tambaya akan hada sallan jam'i tsakanin azhar da al'asar ko magariba da isha, wasu abubuwa ne suke sa a hada su, saboda wasu suna fadadawa kankanin matsala kawai sai a ce za a hada sallah.
Abinda hadisi ya zo da shi, ruwan sama ko duhu ko cafi ko tsoro, wannan dalilai ne, ko tafiya, waɗannan su ne dalilai ne da shari'a akwai su a cikin littattafai, aka ce mutum ya haɗa sallah azhar ko la'asar, al'azhar la'asar magariba isha. Idan ana ruwan sama, me hikimar haɗa azhar ko la'asar magariba isha in ana ruwan sama? Saboda ruwan da ake bai zai bari a dawo dai sallar ba. To kuma ana so a yi sallar jam'i, sai aka ce ku haɗe su guda biyu, kuma an ba wa mutane sauki, kowa ya tafi gida. Sannan akwai duhu, tsananin duhu ko tsoro, ko ana fada a gari rikici ba zaman lafiya, to ya halatta a haɗe sallah. Amma mai haɗe sallah fa, a masallaci ne yake da haƙƙin haɗe sallah, ba a haɗe sallah a gida, saboda an illata kau. Haka mai askari ya faɗa, Allah ya masa rahama, ba a haɗe sallah a gida, masallaci ma sai wanda ake khamsu salawat gaba ɗaya, yawa, banda baranda, baranda wanda ba a sallah biyar a ciki, duk gurin da ba a sallah biyar ba a haɗa sallah a ciki. Yanzu a ga wasu gurare kawai la'asar ake, saboda kasuwa ce, ba a haɗa sallah a wurin. Wata kuma magariba isha yi, saboda wurin hirarsu ne, ba a haɗa sallah a wurin. Masallaci cikakke shi ne yake da haƙƙin a yi jam'i, a haɗa salloli a ciki. Haka yake a cikin littafan fiqhu, haka ya zo a cikin hadisai. Waɗanda suke faɗaɗawa suke haɗa sallah koyaushe, wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. In dai babu uzuri ba sababi, duk wanda aka zo za a haɗa sallar bai gamsu da uzurin ba, to ya fita ya je wani masallacin ko ya je gida, lokacin sallah ya zo ya sallar shi. Yan shi'a suna haɗa sallah haka kawai, yan shi'a, sifar yan shi'a ne sai ta haɗa sallah a zahar la'asar haka kawai, kullum kullum kullum. Na'am, akwai hadisi da Annabi ya bada bayani, aka ce ya haɗa sallah wata ran ba tare da ruwan sama ba, ba tare da tsoro ba, ba tare da kaza ba, amma wannan sau ɗaya ne a rayuwarsa. Da haka malamai suka ce in ma mutum zai haɗa, kar ya yawaita yi. In yayi sau ɗaya sau biyu a rayuwa babu laifi, amma kullun hada azhar la'asar, kullun hada azhar, wannan sifa ce ta in shi'a, Allah ya ganar da mu.
Tambaya kusa da ƙarshe insha Allah, a wata mace tana cewa Allah malam, me ya kamata in yi saboda ɗana ya zamanto shiryayye, kuma wace addu'a ya kamata in dinga yi ma yayana?
Ana samun ɗa shiryayye ne tun daga neman aure hajiya, tun daga saurayin da ya zo ya nemi ki yayake. tun daga budurwar da kake nema yaya take. Wani ya zo ya tambayi wani magabaci salafu sale, yace ina son ɗana ya zama mutumin kirfi, yayi aure ne fa, wai matar ce take da ciki ta kusa haihuwa. Sai malamin yace kash, ai ka makara. Sai yanzu da ta dauki ciki har tana neman haihuwa, zaka zo kana neman ya zaka samu dashi rayi? Yace ai tun daga zuwa neman aure, duk wanda yaje debo matar da bata da kimtsi, bata da tarbiya, bata da addini, to kar yayi mamakin in ya haifi ƴaƴan banza a gidan shi. Duk yarinyar da ta je ta auro namijin da bai da kimtsi, bai da addini, bai da mutunci, bai da tsoron Allah, kika aure shi dan kudin sa, kika aure shi dan abin duniyar sa, kika aure shi dan kyansa, kika aure shi dan surutun sa, kika aure shi dan kaza, ba lalle bane ku tara ƴaƴan kwarai. To idan har an kuskure an riga an yi aure, yawan addu'a da Allah ya faɗa cikin Qur'ani, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wannan addu'ar ita ce addu'ar da ake ta neman da salihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wannan ita ce addu'ar da ake Allah yake bada ya salihai. Abu na uku, yin addu'a idan za a yi jima'i kwanciyar aure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai zake wa matarsa za su yi alakar aure, suka karanta Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Allah ka nesantar da mu daga shedan, kuma ka nesantar da shedan daga abin da ka azurta mu. In suka sadu suka samu da a wannan saduwar, lam yadurruhu shaytanu, shedan bai sai cutar da wannan da ba. Amma yau maza haka suke afkawa matansu, ba addu'a, ba alwala, ba kimtsi, haka kawai namiji ya ta kwanciya da mace baya addu'a. Ke baki addu'a ba, shi bai addu'a ba, ba dole ku samu yayan banza ba. Wani dan sa yana tashi yana fara magana, yazo wurin sa yana koyan magana, yake baba waka waka baba. Abin da ya fara koya yace kai wannan yaron zai zo da alheri kuwa, da zagi ya fara. To auren ne mallan an yi shi, ko ai aure ai kada kade, aure da kada kade da raye raye, an sha giya, an sha wiwi, an sha taba, an rungumi mata, an kwana ana kida yaya, za a yi ku samu yaya salihai ajiya. Ke fa da aka zo auren ki, ke fa kika matsa ce an yi party, ke fa kika kira mai kida da waka, aka hadu da maza da mata a auren ku, kin manta kun saba wa Allah, kun kecere ne, kun yi duk abin da kuka yi. Kuma wai daga baya wata da zo Islamiyya ta ce wai a mata addu'a Allah ba ta zana kwarai, tun rangini ranza ne. Da haka ku tuba zuwa ga Allah laifin da kuka yi. Kuma abin da mata kuke jawa, kuna da bala'in san biki, san biki, san biki. In an zo ana biki, yanzu mallan ka gansu nan kamar mala'iku, duk da hijabi da niqabi duk sun rufe kansu. Amma wallahi da zaka je gidan biki in ka tarar da wata, wallahi ba za ka gane ta ba. Mallan wata fa tsohuwa ce fa, tukuf tsohuwa ta rubu hadda jikoki, amma wallahi da aka zo gidan biki ta nemi soso ta sa a gabanta, ta cire hijabin ta sa a kirjinta, aka zo ana kida haka tsohon ke ya kaka ya kaka ya kaka, aka ce hajiya tsufa fa tsohon obi. Billahi lazim mallan na ganta da idona, in ta fara rawa daga sama yadda ka san mazari, ana kida tana nadewa, tana nadewa, tana kasa, sai ta je kasa an yi ihu sai ta daddagawa. Amma ina gaya maka tana da jikoki, tana da yaya, yaya za ku samu yayan kwarai? Kuna kida, kuna rawa, kuna cire hijabi, kuna bayyana tsareci. Ai shi yasa nace maka da ka sama mun lokaci, na hadu da ni da su gobe da safe, na san halin mutanen nan fiye da yadda kake tsammani.
To a jama'a, akwai tambaya daya, to amma na ga lokacin ya riga yayi, a bar tambayan kawai. Insha Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yasa mu dace abinda aka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada akai, abinda kuma akai kuskure Ubangiji ta'ala ya gafarta mana gaba daya. Allah ya saka wa mallan da alkhairi, a kuma da kuka zo kuka halarta, Ubangiji ta'ala ya lullube mu gaba daya da rahamarsa da jin kansa da tausayinsa. Ubangiji ta'ala kuma ya samu daga cikin masu jin zance kuma su bi mafi kyawunsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da aka faɗa yayi mana amfani insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.